Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman ta rashin gani, amma duk da kasancewar sa makaho ya rubuta wani littafi cikin harshen Turanci wanda a Hausance sunan littafin waka a bakin me ita, ma'ana bayani akan larurori ko kuma abin da ya shafi makanta daga bakin makaho. To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Da wa muke magana cikin shirin da kasa ba kasawa ba?
Sunana Abdulrahman Awal.
Abdulrahman, barka da warhaka.
Barka mu malam Kabara.
Yawa, to mun ji labarin cewa ka rubuta wani littafi ne na ceto, bari mu nemo ka mu ji me ya kunsa, me da menene yasa ka rubuta da sauransu. Shin da farko a dan takaitaccen bayani, wane ne kai ko kuma me tarihin ka?
To a takaice dai, ni makaho ne a jihar Niger, wanda kuma ina a matsayi na kakakin kungiyar makafi na kasa, ina chairman na kungiyar makafi na jihar Niger, ina mataimaki na musamman ga gwamnatin ya aka abin da shafi na kasassu. Ina kuma CEO na kamfani na mai suna Mashura Investment Limited. Ni kuma malamin makaranta ne, kuma dai ɗalibin ne dai duk da haka.
To kenan dai, da ka fara da cewa kai makaho ne, to makantar kawai a ida take, na gani ne ba cikin zuciya da kwakwalwa ba, na ga ka mafi kowa gani. Shi ne dan nan ne babban gani, zuciya da kwakwalwar mutum ita ce me take iya hangowa. To da farko ka an ce ka rubuta wani littafi, wani littafi ne wannan ka rubuta muka samu labari?
Sunan littafin The Blind Man's Perspective. Wato shi littafin na rubuta shi ne saboda wayar ma al'umma kai, musamman al'umman arewa, akan abubuwa da yawa ba su sani ba akan makanta.
In ban katse ka ba kafin ka ci gaba, kace Blind Man's Perspective, wato kaman wani bayani daga wanda yake da wannan makantar, ga bayani daga bangare na.
Na'am.
To ci gaba da bayani ka, na gane.
So wannan littafin abinda ya sa na rubuta shi, ni dai na zama cikin makafi a arewa wanda Allah ya sa muka samu kyakkyawan kulawa daga iyaye da suka bi dokoki na kulawa da yadda ake kudi, sun dauke mu ƴaƴa kamar yadda kowace ƴaƴansu suke ƴaƴa, kuma suka kula da mu, suka nemi ilimin duk yadda za su tarbiyantar da mu ya zama na mun rayu cikin ƴanci da kuma walwala. So da matsin cikai na haka na zama PRO na kungiyar makafi na Najeriya. Na yi yawo sosai. To kuma wuraren da na je da yawa, sai in gan ko da zan je Lagos ko Port Harcourt ko Omis ko ina. Idan aka gan dandazo na nakasassu ko makafi waɗanda ko suke barace-barace ko kuma waɗanda ake tuhuma da wani abu, sai in ga makafin arewa ne. To sai na zauna na yi tunani, na ce to ni ɗin nan menene ya sa ne abin yake haka, kuma me zan iya yi a kan haka. To da na yi tunani me ya sa abin yake haka, sai na yi tunanin cewa idan da abin da ya sa abin yake haka, mutanen kudu sun mori wata ilimi wanda mu ba mu mora ba. Shine me wani ilimi ko? Sun nemo ilimin yadda za su tarbiyyantar da waɗannan ƴaƴa makafin nan su zama mutane masu dogaro da kansu don su iya ɗaukan nauyin kansu. Mu kuma mutanen mu ba su yi wannan nazarin ba. To sai na yi tunanin to me zan iya yi, sai na ce to bari in rubuta wannan littafin don ya gaya ma mutane, ko wanda suke da ƴaƴa makafi yanzu, ko waɗanda suke da iyaye makafi, ko waɗanda za su zo su haifi wasu ƴaƴa makafi nan gaba. Tunda waɗannan irin halittun Allah ba wai mutane na addu'an ba ne cewa Allah ba ni samun kaho. Ban nan kan zo ne lokacin da Allah ya ga dama ya ba ka irin wannan ɗan.
Wani ma zai zo da idan ne sai daga baya matsalar ta
zo. Ta wani abu. So rubuta wannan littafin saboda wanda duk ya tsinci wanda Allah ya sa ya haɗa wannan littafin. To ko da ya tsinci kan shi akan hanya gashi ga makaho. Zai san yadda zai taimake shi. Idan Allah ya zo haɗa shi dangi makaho ne. Zai san yadda zai taimake shi. Don ka san abin da muke fara shi musamman makasin arewa ya wuce ka'ida. Wato mutane ba su ma san ta yadda za su taimake mu ba, ko da sun so su taimake mu.
Ta yaya kake ga kamata a taimake mu?
Mutane in sun so su taimake mu sai su ito gaskiya kaga kaman tare mu akan titi mutum ya bamu sadaka kaga ba taimakon mu bane tsakani da Allah dai kawai dai ka bamu to ne amma ka karbe wani abu da baka da amfani shi inda a ce mutane suna ajiye lokaci ne su duba mutum su ce to kai inda me zaka iya yi in suka ce kai inda me zaka iya yi sai aka san me zaka iya yi to za a tallafa maka ta nan sai kaga ka rayu dan ba zan manta ba ni na gamu da wani makarfa mai digiri dan uwan shi ya kai shi Makka ya kai matan shi Makka saboda matan shi mai gani ce amma wai dan tana mace sai ya dauki jagora kuma dan ya jagoranci wannan makarfa ya biya mashi kudin hajji shi ma kaga wannan mutum sai da masoyin da ya wuce wannan dan uwan nashi amma da ya mai hakan nan gaba daya wannan dan uwan nashi akwai abin da zai iya da in ya samu jarin 1500 ma in Allah ya zai fita talauci dan uwan nan bai yarda cewa zai iya wannan abin ba jin yake gara da ya sauke ne wajibi nan dai ya kai shi Makka nan dai ya dawo saboda haka da ya dawo sai ci gaba da bara to kaga inda ya san yadda zai taimake shi da zai mai taimako mai nagarta wanda ko da bayan dan uwan nan bai nan zai rayu cikin ƴanci da walwala yana kuma yi mana wannan dan uwan nan addu'a na Allah ji danshi ya rahamshe shi haka idan wani na wannan suka tattaru sai ne tunanin shi to bai a rubuta wannan littafin wannan littafin na rubuta shi kuma sai na yi shi bangare bangare wata bangare na ba da tarihin ni ma rayuwa na yadda aka haife ni da can da ido na na zo makanta ya je kama ni wahalhalun da aka sha har dai Allah ya kawo na kai yau
eh kadan daga ciki ya aka
bayan wannan tarihi
darurar kafin mu je dan gaba kadan ya aka yi dan tarihin naka mu dan jimu ma a nan cikin nakasa
eh to lalle tarihi na dai ni an haife ni na kai lada idanu na guda biyu ana nan wata rana sai aka gan wani abu kaman kasa-kasa a ido na a je a bincika a asibiti likita ya duba ya bada wani magani kafin da ya san wani abu bayan ido daya har ya kumbura ya fashe saboda ashe cutan kansan ido ne nake da shi to da aka yi duk wahalan da aka yi dai aka yi cire wannan idon na harkon aka fara tsallakawa da ni a kai ni nan da a kai ni can a kai ni nan a kai ni can daga baya dai aka ce kansan ya riga ya shafi ɗayan idon ma saboda haka in ana neman zaman lafiya a cire wannan idon shi ma kafin kansan ya same ni a kwakwalwa aka cire wannan idon kuma aka cire da yin chemotherapy har dai na zo Allah ya zai haɗa da wani maganin gargajiya na sha shikenan dajin ya mutu shikenan sai na zo na rayu dai
lokacin kana shekara nawa
eh gaskiya da idan ya kankare gaba ɗaya dai duk ba wuce shekara ɗaya da rabi ba
Allah sarki to da ka taso dama iyayenka na da hali ne
to
na wajen yanda suka ɗau nauyin karatu na ji kasa aka kai ka asibiti da sauransu
sai gaskiya lokacin da aka kai ni lokacin da wannan abin ya taso to kusan ina ganin Allah dai da ya halicce ni cewa akwai wani aikin da zan zo in yi a duniya wanda kuma kaga in ban riga na yi shi ba zan tafi ba dan a ranar da aka ce London za a kai ni baba na ya ce a ranar nan ba ya da wata naira 50 ta kanshi kuma gashi an ce in ba kai ni London ba nan da sati biyu zan mutu
to fa
to da aka yi wannan maganan a nan take aka samu wani kawu na ya ce akwai wasu mutane yanzu ma haka Allah sa ta zari na kasan nan a samu yadda zan samu in haɗu da su ko don godiya musu wani family ne na Ibro family yanda wannan Dr. Mrs. Cecilia Ibro din nan da take
na Oceanic Bank da Oceanic Bank da Cecilia Ibro
to mijinta shi ne Allah ya sa wani kawo na ya kai hoto na wurin shi yana gani ke ce ba na wannan yaron ba zai mutu ba
Allah sarki
sati biyu zai mutu shi London gobe shi kenan sai ba da umarni ya ce ita da ta Cecilia ta karyama a London a yi mana duk abin da muke so
o lokacin ita ya Cecilia tana London din lokacin
tana London da zama lokacin
ikon Allah
to haka ne Allah ya sa aka yi to kuma shi maganar makarantar babana ma da ya samu mun admission a Pashali School for the Blind na Lagos da ya samu admission a makarantar aka zo za a kai ni ƴan uwan shi suka ce a'a wato Allah ya jarabce ka da ɗa maka ku za ka kai mu yar ba su kashe shi ko to in ba za ka iya kula da shi ba mun za mu kula da shi
sai wani makon za mu ji daga bakin Abdulrahman Awwal yanzu a madadin shi bakon namu da kuma Julie Gresham da ta hada mana sauti da kuma Mustapha Nasiru Batsari ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
nakasa ba za ta zama kasawa ba
tashi kai ilimi.